Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar custom a Najeriya ta kama wasu sanduki na kwayoyin tramol mai dauke da sinadarin kodin. Daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za a iya fuskantar sha da fatocin ababun sa maye a Najeriya? Ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan, ga yadda duniya yake ciki.
Jama'a barkanmu da yamma. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a ƙasar Singapore ranar 12 ga watan Yunin shekarar nan. Za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya, bisa ga cewar Trump a shafinsa na Twitter yau, bayan da ya tarbi Amurkawa uku da Koriya ta Tsaka. Yayin tarbarsu a sansanin soja na Andrews, shugaban tare da mai ɗakinsa Melania Trump sun shiga jirgin saman ƙasar Amurka mai lamba C-40 domin ɗan tattaunawa da Amurkawan su uku waɗanda aka saka su bayan ɗaure su a gidan yari a Koriya. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun gaisa da Amurkawan 'yan asalin Koriya bayan sun sako daga jirgin. Trump ya ce manufar tattaunawarsa da zai yi da Kim don Koriya ta Arewa ita ce su cimma burin yarjejeniya kan dakatar da shirin nukiliyar ta. Aƙalla mutane 40 ne suka mutu lokacin da wata madatsar ruwa a wani kuzazzabo da ke ƙasar Kenya ta yi ambaliya a daren jiya Laraba, bayan ruwan saman da aka shafe kwana hudu ana tafkawa. Ruwan da ya ambaliya ya tafi da gidaje da ɗaruruwan sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan Patel a yankin Sulai, kimanin kilomita 180 daga arewa maso yammacin birnin Nairobi. Wani mai suna Ian Degwa ya shaida wa sashen Hausa na VOA, sashen Swahili na VOA, cewa watakila waɗanda suka jikkata za su haura adadin waɗanda aka irga. Wata biyu kenan yankin na samun ruwan sama mai ƙarfi waɗanda ya haddasa ambaliyar ruwa da tabo da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 130. Gwamnatin Kenya jiya Laraba ta ce ruwan saman ya tilasa mutane 220,000 ƙaura. Labaran kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar likitoci daga Hukumar Lafiya ta Duniya sun isa Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo domin shawo kan barkewar cutar Ebola a ƙasar, yayin da jami'an a yankin suka ɗauki matakan domin a shawo kan barkewar cutar. Kawo yanzu bayan mutuwar mutane 17 ake kyautata zaton sun kamu da cutar ta Ebola, kuma jami'an sun tabbatar da cewa aƙalla mutane 2 daga cikin waɗanda suka mutu suna ɗauke da cutar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO dai ta ce za ta bada dala miliyan 1 daga cikin gidauniyarta ta gudanar da ayyukan gaggawa domin goyon bayan shawo kan cutar da ta barke a garin Bikore da ke lardin Equateur. Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale jiya Laraba ya ce Najeriya za ta dage damtse wajen yi wa bakin da ke shigowa daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo gwaje-gwaje, kuma tana tunanin aikata wagar ma'aikatan kiwon lafiya domin taimakawa a shawo kan cutar. Wani sabon rigakafi da ake gwajinsa ya nuna tasirin aiki kan kwayar cutar duk da cewa akwai karancin rigakafin. Yau Alhamis kasar Isra'ila ta ce ta kaddamar da har-harin sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare, inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suka kai wa dakarunta a tudun Golan. Dakarun Isra'ila sun ce sun maida hankali ne a har-harin da aka kai da jiragen sama kan cibiyoyin ayyukan leƙen asiri, cibiyoyin da ake ajiye makamai da motocin yaƙi, kuma jiragen sun tarwatsa na'urori da Siriya ke amfani da su domin kariya. Isra'ila ta kuma yi gargaɗin cewa ba za ta bari barazanar Iran ta samu wurin zama ba a Siriya, kuma ta ce za ta ɗora gwamnatin Siriya alhakin duk abubuwan da ke faruwa a iyakokinta. Ministan tsaro Avido Leberman ya shaida wani taron jami'an tsaro a wani taron harkokin tsaro cewa harin da Isra'ila ta kai ya ruguza kusan dukkan kayayyakin aiki a Siriya. Yace ina fatan mun rufe wannan babin kuma kowa sun fahimta. A lokutan baya Isra'ila ba ta magana akan ayyukanta na soji a Siriya, inda ake kyautata zaton ta kai har-haren jiragen sama da dama kan dakarun kasar Iran din.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. To madalla, kasa da makonni biyu bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shiga ko sarrafa duk maganin tari da yake da sinadarin kodin, hukumar custom ta kama wasu duki biyu dauke da kwayoyin tramadol a tashar jiragen ruwa ta Tinkan. Wakilin muryar Amurka na Lagos Babangida Jibrin ya hado mana da wannan rahoto.
Hukumar Kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwa ta Tinkan ta kama wasu kwantenoni guda biyu da ke makare da kwayoyin tramol, kwayoyin magungunan da shi ma matasa ke amfani da shi wajen samun kuzari na aikata muggan laifuka a ƙasa. A wani taro na manema labarai da hukumar ta Kwastam ta kira a tashar jiragen ruwan Tinkan, kontrolan hukumar ta Kwastam da ke kula da tashar jiragen ruwan Tinkan Alhaji Musa Muhammad Baba ya bayyana irin kokarin da hukumar ta Kwastam ke yi na ganin ta dakile kokarin shigo da kayayyaki da aka haramta, musamman ma dai kwayoyi da kuma muggan makamai.
Dama duk kayan da yazo ka san akan yi declaring, submitting SGD as well as inspection examination, kenan a bude a sauke a duba a ga cancantan sake kayan. To da aka duba wannan lokacin da aka abin nan, sai aka ga aka tuhu da suka submitting declaration din sai suka sa electronic good. Kayan wuta ke da aka bude, kuma sai aka ga ai ba kayan wuta bane a ciki, wayannan mugayen kwayoyin ne a ciki, tramadol din ke. Kontenoni biyu ne wannan kwayan, an shigo da shi daga kasan India, shi wannan Royal Tramadol din daga India aka zubo da shi. Kuma a cikin takardan da suka shigo da shi da suka rubuta sun nuna for export ne kawai, ma'ana su ba za su yi amfani da shi.
Hukumar ta Kwastam dai ta yi ba da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta shigowa ko amfani da sinadarin kodin a magungunan tari, inda kuma ta yi ga gwamnatin ta haramta amfani da tramol da ake shigowa da shi daga kasar India domin sayarwa da kuma amfani a Najeriya, abinda ba a yi a kasar ta India.
Irin wannan matakin ya kamata, wato shi wannan damuwan shi ne asibiti, in ka je asibiti, wani asibiti saboda rashin lafiya da sauransu akan ba da wannan maganin, to amma kaga wannan likita ne ya baka, amma wayannan kuma da ake shigowa da su 225 milligram, sun zama kwayoyi kawai ana sha ne saboda nashwa da wasu abubuwan da ba daidai ba, you know. Saboda haka ya kamata a tsaya sosai a ga inda za a yi a hana shigo da wayannan magunguna.
Da wannan kwayoyi kudin su ya kai na nawa
yanzu? Kayayyakin da kwayoyin nan kudin su ya kai wajen miliyan 50.
Banda kwayoyin nan akwai wasu kayayyaki da kuka kama?
Akwai kayayyaki, kaga wayannan second hand clothing din nan da gwanjo, ga kuma kayan tayoyi da aka riga aka amfani da su a Turai a zo da sunan, kaga hatsarin su, motoci kuma tafiya ga tafiya mai yawa, zaka tashi daga nan zaka je arewa da sauransu, so sai ga ana samun hatsururuka da sauransu, duk irin wayannan tayoyin ne. Akwai wannan, akwai kuma wani wanda ake cewa e-waste, wato irin su kwamfuta, su talabijin, sauransu da suka lalace, shine wani ya dauki kudin mu, ana kukan ba kudi ya soho ya kawo kasan nan, wala Allah me zai yi da shi, Allahu alam. To damuwan wayannan shine kaga akwai irin su mercury, irin su candium da lead, ka tuna lead lokacin da aka samu a gusau a zamfara, abubuwan da ya jawo. To irin wannan ana barin suna shigowa, kaga za su gurbatar da muhalli, za su wata kasa har da ruwan sha ma ka gani. So shine kake gani yanzu da yawa sai ka ji kafin ka ankar sai ka ji an ce kidney duk irin wayannan abubuwan ne. To shine shi ma yana cikin an samu containers uku na wannan.
To lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya mai ce yanzu ta haramta shigowa da motoci da sauran kayayyaki musamman shinkafa ta kan yakokin Najeriya ta kasa ne dai, tashoshin jiragen ruwan Najeriya suka fara farfadowa, lamarin da kuma ya kara irin ayyukan da hukumar custom da sauran jami'an tsaro ke yi na tabbatar da doka da oda a tashar jiragen ruwan da ke zama mafi girma a yammacin Afirka. Babin yar Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Dokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara.
To a gaida Babin gida Jibrin, in an jima kaɗan zan buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za a iya fuskantar sha da fata wucin ababen samaye a Najeriya? Lambar mu ita ce 2025655655, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. To kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyan. To kar a sha kwaya, to kar a sha kwaya. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kallar ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
Hello, salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Sunana Ibrahim Alaramma, daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, muna sauraron ka.
To gaskiyar magana, yanda gwamnati ya kamata ta yi, mun sani cewa a cikin gida Najeriya ma akwai guraren da ake yin irin waɗannan ƙwayoyi da kuma nau'i na kodin. To a tabbatar da cewa jami'an tsaro na ciki masu yaƙi da fatocin waɗannan ƙwayoyin su zage damtsi sosai, in ma ma'aikata ne a ƙara musu ma'aikata wanda za su dinga bi lungu-lungu saƙo, ana binciko irin waɗannan miyagun guraren, ana kulle su, ana kuma hukunta waɗanda suke da ruwa da tsaki a kai. Sannan kuma bodojinmu ta ruwa ne, ta doron ƙasa ne, ta jirgin sama ne, ta jirgin ƙasa nan, hukumar shige da fice na custom kenan, nan ma ta ƙara buɗe idanta sosai. Kada a yadda da cewa an zo da container ba a buɗe ba, komai aka rubuta kamar inda suke yanzu.
To malam,
tabbatar da cewa an buɗe, an ga cewa ba a akasin abin da aka rubuta ba ne.
To malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna Kaduna, wane ne akan layi da Kaduna? Na Kaduna, kana sauraron mu? To da alama layin mu na Kaduna ya goce. To layukan mu yanzu haka dai a buɗe suke, za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To daga Kaduna bari mu je birnin Kano, wane ne akan layi daga Kano? Wane ne akan layi daga Kano? to ni ba dai na jin ko wane ne ke magana. To da alama dai babu kowa akan layi ko kuma da ke rimu mamma jinsa, amma dai layukan mu abu da suke domin kira ko bayyana mana ra'ayi. Wane ne akan layi?
Hello?
Malam muna jin ka. Wane ne akan layi? Daga ina ne?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malam kuma daga ina kake kira?
Sunan Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, to muna sauraron ka. Ta wace hanya kake ganin za a iya fuskantar
wannan batutuwa dangane da abin da yake faruwa da gaskiya a cikin wannan miyagun kwayoyika? Akwai matsaloli da yawa wanda suke, ya kamata a ce gaskiya al'amari su kansu jami'an tsaro sai an ja musu hankali a kai, duk da wani babban jami'in tsaro ya ce ba su da wata hanya da za su hukunta wani jami'in tsaro idan yana shagar wannan abubuwa. To amma gaskiya al'amari in dai aka ce za a hana bayyuwa a ce mai dokar bacci shi zai buge da gangaɗi, don haka kaga akwai matsaloli da yawa wanda yake, akwai ƙananan abubuwan da ake a nan gida wanda suke za ka ga abin takaici ne, wanda za ka ga yaran mutum sun zama haukata da wasu ɗan zare-zare, wanda ke za ka ga rashin lafiyar da hauka, za ka ga da yawa ma za ka ga ba na Allah da Annabi ba ne. Don haka gaskiya gwamnati tana da abin da dole ta dage dantse dangane da wannan al'amari, a tafi da shi domin a gwada tare a tsira tare.
To Alhaji Musa, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Abuja. Wane ne akan layi Abuja?
Abubakar Yusuf mai katako daga Abaji, babban birnin tarayya Abuja.
To Malam Abubakar, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni na gudunmawan shi ne, ina ganin ya kamata a yi special court a kundu wanda aka kama shi da safaran miyagun kwayoyi ko kuma da saidawa a cikin gida, domin shi ke kawo muna ƙarin kashe-kashe a ƙasar nan da kuma sace-sacen dukiyar mutane wanda yake an kasa control ɗin shi. So muna ba da shawara a special court a kai irin wa'annan, kai ko jami'in tsaro ne aka samu ya ba da dama an shigo da shi ma a kai shi nan kotun.
To Malam Abubakar, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Ibadan. Wane ne akan layi?
Magaji gada wanda.
To Malam Magaji, muna sauraron ka, me za ka ce kan wannan maudu'i da muke magana a kan?
Ba ma'aikata ɗaya ya kamata su yi irin wannan, ya kamata har jama'a su ma su rika ba da haɗin kai goyon baya.
Ta wace hanya?
Saboda kayan tsaro dole sai an samu da jama'a waɗanda suke sa ido su rika taimakawa.
To ta wace hanya jama'a za su taimaka da kake magana?
Ta waɗanda suke makwabta, duk ko irin waɗanda suke makwabta masu haɗa irin waɗannan abubuwa su rika taimakawa, suna faɗa ma ma'aikata.
Wato a ringa fadawa hukumomi su ringa kai rahoto ga hukumomi ga wani da yake sayarwa ko yake sha da ke kusa da kai. To mun gode Malam Magaji da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Sharifila Hashim Gumu, albarka da shari'a.
Barka da la'asar Malam, wa ke magana kenan?
Lala Murtala ne, ina kiran kuma daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Jama'ar Murtala, muna sauraron ka.
To shawaran da za mu bada shi ne cewa su idan jami'an tsaro su sa tsakani da Allah za su yi aikin nan domin su gyara ƙasa, su gyara kuma al'ummarsu, abinda suka rantse a kai kenan. Duk sanda suka kama mutum, yaro ko tsoho ko mawa, yana cikin barasa, yana cikin maye, sai a kama shi a ji a ajiye shi, don ya dawo hankalin shi a ce ina ka siyo abin nan, sai kai su inda aka yi siyo wannan abin, tunda dole akwai inda ya je siyo ko an bashi ne. In ya kai sai a haɗa shi da inda ya siya, sai a je a kai su kotu, ba wani wa sake su daga baya, a yi musu hukunci tsakani da Allah. In ana haka to za a rasa inda ake saidawa, in aka rasa inda ake saidawa kuma za a rasa masu sha.
To Malam Mutala, ka ce da barasa, to ai barasa ba ta da cikin kayayyakin maye?
Eh haka ne, tun an ce barasa mu muna nufin duk abin da zai sa ka maye. Iyaye in ka ta sha kana tana sa maye, akwai alcohol a cikinta ko ba haka ba? To duka ya kamata duk wayannan abubuwan mutanen da suke da tsari a ce an gyara su.
To mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Murtala. Bar mu je Bauchi. Wane ne akan layi a Bauchi?
Eh kana tare da Dawo da wakili ce daga hukumar Gano.
To Malam Fili, gare ka.
Eh to har ga Allah wannan shahashaye gaskiya, har ga Allah abu har ga Allah bai yi ba, don har ga Allah dai yanzu wata haukar duk da kake ga haukatun nan duk wallahi shahashaye ba haukar ce ta Allah da ta annabi bane. Har ga Allah wannan abubuwan da kiyaye da hukuma ta dan tsaya akan wannan abubuwan, suke bincika wa'anda suke ce da wannan abubuwan.
To mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Hadeja. Wane ne akan layi daga Hadeja? Malam na Hadeja, kana tare da mu? To da alama ko layin ka ya goce domin mu ba ma jinka. Amma to daga Hadeja, bari mu je Azare. Wane ne akan layi daga Azare?
ba a zarba ta ba.
Malam, to dan kashe rediyon ka ko kadan ba kadan kauce daga gurin rediyon.
To na kai.
Yawa, to ya sunan malamin kace?
Sunana Muhammad Alhaji.
To malam Muhammad, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu na yau?
Gaskiya wannan maudu'i yana da kyau. Kuma yana da kyau a rika hakunta kuna wanda kama shi.
Masu shakku masu tayarwa. To mun gode Malam Muhammad da wannan ra'ayi naka. Mun gode ka kira. Bari mu je Abuja. Wane ne akan layi daga Abuja? Malam na Abuja. Wane ne daga Abuja?
Nana Abdullahi Ahmed.
To Malam Abdullahi, dan kashe rediyon ko ka kauce da gurin rediyon, sai mu fi jin ka sosai da kyau. Yawa, to Malam Abdullahi, menene ra'ayinka a yau?
Ai ra'ayina kan wannan abu da kuke, sai dai muku fatan alkhairi.
Kana tare da Malam Abdullahi? To akwai wani ƙara yana tare da kai Malam Abdullahi, ba na jin ka gaskiya maganar da kake, amma bari mu je Bauchi. To wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Wane ne ya sunan malamin daga Bauchi?
To sunana Bala Muhammad Damban daga nan jihar Bauchi.
To Bala, kadan kashe rediyonka da Allah, sai mu sai ga mafujin ka sosai.
Eh, lalle na kashe ta.
Yawa, to menene ra'ayinka a yau?
To akan dai wani abun, kamar yadda aka kama da nan kwanke duni cikin bincike, to haka za a ƙara fada da binciken, ba ma iyaka kwayoyi ba, har iyaka kamar bindigogi ma a rika cikin hakan zai ba da zaman lafiya a Najeriya, sannan kuma gwamnati zai da wani cikin lafiya, ku kai lafiya.
To Malam Bala,
to
Malam Bala, mun gode kwarai da gaskiya ka samu damar kira, da ma duk waɗanda ku samu dama ku kira a yau, mun gode. Sai kuma ku sake gwada mu gobe idan Allah ya kai mu, domin in ba sami ba a yau za a same mu gobe. Mun gode kwarai da gaskiya. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5:08. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafar Super Eagles ta Najeriya za ta buga wasan sada zumunci da ƙungiyar Atletico Madrid ta ƙasar Spain a cikin wani sashi na tunkarar gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha. Ana sauran buga wasan ne a filin wasa na Godswill Akpabio da ke birnin Uyo ta jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya a ranar 22 ga watan nan na Mayu. Wannan ne karon farko da ƙungiyar ta Atletico Madrid za ta ziyarci Najeriya. A wani labarin kuma, hukumar ƙwallon Najeriya NFF tana nan tana duba yiwuwar soke wasan sada zumunci da Najeriya da za ta buga da ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sakamakon barkewar cutar Ebola a ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka. An tsara fafa ta wasan ita ma a zaman shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya a ranar 28 ga watan nan na Mayu. An ruwaito hukumar kula da shige da ficen baki a Najeriya tana cewa tana ɗaukar matakan gaggawa na tabbatar da cutar ta Ebola bata shiga ƙasar ba, wanda hakan ya haifar da yiwuwar dage buga wasan. Dan wasan gaba na ƙungiyar Manchester City ta Ingila, Yaya Toure, ya ce zai sake dawowa duk da yake yayi ban kwana da ƙungiyar wacce ya kwashe tsawon shekaru 8 a ciki. Toure, dan ƙasar Ivory Coast mai shekaru 34, ya buga wasan ƙarshe ta ban kwana da ƙungiyar a jiya Laraba, sa'ad da City din ta yi galaba akan Brighton da ci 3-1 bayan da Tuni ta lashe kofin gasar Premier ta bana. Toure, wanda ya lashe gasar Premier 3 da kofin FA 1 da kuma kofin gasar UEFA 2 a City din, a yanzu ya shiga jerin sunayen tsofaffin zaratan ƙungiyar. Ƙungiyar ƙwallon kafar Arsenal ta yi tankaɗe da rairaya a sunayen waɗanda ake neman mai gurbin kocin ƙungiyar mai barin gado Arsene Wenger. Waɗanda suka shiga a sunayen mutane biyar da aka tace din sun haɗa da Patrick Vieira da Max Allegri da kuma Mikel Arteta. To sai dai an fitar da sunan tsohon kocin Barcelona Luis Enrique daga sunayen saboda yawan adadin kuɗin albashi da ya bukata. Ana ci gaba da tsallen murna a Old Trafford bayan da ƙungiyar Manchester United ta bada sanarwar cewa tsohon kocin tasa Alex Ferguson ya fito daga sashen kula na musamman na asibiti bayan da ya yi fama da mummunar cutar kwakwalwa. An garzaya da Ferguson ɗan shekaru 76 a duniya zuwa asibiti ne a ranar 5 ga watan nan na Mayu, to amma yanzu ya farfado kuma yana samun sauki. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana ci gaba da shirin muhimmin taro da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa mai mulkin kama karya Kim Jong-un domin tattaunawa akan dakatar da shirin makamin nukiliya. Nasarar wannan tattaunawar kamar yadda shugaba Trump ya faɗa, nasara ce gagaruma ga duniya baki daya. Amurka ta bayyana ƙararrawa cewa sai Koriya ta Arewa ta dauki kwakwaran matakai na dindindin kuma wanda zai iya tantancewa akan ayyukanta na nukiliya. In ba haka ba, takunkumin da aka kakaba mata zai ci gaba da kasancewa daram kuma za mu ci gaba da hura mata wuta. Amurka kuma ta bayyana cewa tana da matukar damuwa dangane da Koriya ta Arewa. Mafi girma a cikin su batun take haƙin bil'adama da shugaba Kim ke yi a ƙasar. 28 Afrilu zuwa 5 ga watan Mayu ya kasance makon ƴancin ƙasar ne, makon da wata ƙungiyar Koriya ta Kudu ta shirya tare da ƙungiyar ƙasa domin inganta ƴancin damar ɗan adam ga al'ummar Koriya. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar da wani jawabi akan bikin ƴancin ɗan adam ta Koriya ta Arewa inda ta kalubalanci ƙasashen duniya kada su manta da miliyoyin ƴan ƙasar Koriya ta Arewa dake shan wahala a hannun ɗaya daga cikin gwamnatocin da tafi mugunta da mulkin kama karya a duniya. Al'ummar ƙasar Koriya ta Arewa sun shafe sama da shekaru 60 don tarketar haƙoƙinsu a kusan kowace fuskar rayuwarsu. Ms. Nauert ta ce, banda aƙalla mutane 100,000 har da ƙananan yara da waɗanda iyayensu suka sha wahala a gidajen yarin siyasa. Gwamnatin ƙasar Koriya ta Arewa ta hana 'yan ƙasar samun dama da 'yancin kansu kuma duk waɗanda suka yi yunƙurin ƙato 'yancin kansu idan aka kama su ana hukunta su da kuma kashe su. Mai magana da yawun Amurka Nauert ta ce damuwar ita ce wannan ha'incin da suke fuskanta, amma muna ci gaba da zafafa wannan kira. Za kuma mu ci gaba da tsagaita wuta akan waɗanda suke da alhaki. Za kuma mu tabbatar da ci gaba da kokari muna samar da bayanai akan ƴanci a kowane sako da lungu a wannan kadaitacciyar ƙasar Koriya ta Arewa da zai nuna ainihin yadda lamarin yake a ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Sarfilo a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa zai ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai kasance ne a ƙasar Singapore ranar 12 ga watan Yunin shekarar nan. Za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya, bisa ga cewa Trump a shafinsa na Twitter yau bayan da ya tarbi Amurkawa uku da Koriya ta Tsaka. Aƙalla mutane 40 ne suka mutu lokacin da wata madatsar ruwa a wani kwazazzabo da ke ƙasar Kenya ta yi ambaliya daren jiya Laraba bayan ruwan saman da aka shafe kwana hudu ana tafkawa. Ruwan da ya yi ambaliya ya tafi da gidaje da wuraren sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan Patel a yankin Solai, kimanin kilomita 180 daga arewa maso yammacin birnin Nairobi. Wani mai suna Ian Ndegwa ya shaidawa sashen VOA na Swahili cewa watakila waɗanda suka jikkata za su haura adadin waɗanda aka riga aka kirga. Yau Alhamis, ƙasar Isra'ila ta ce ta kaddamar da hare-haren sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare, inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suka kaiwa dakarunta a tudun Golan.
To madalla a gaishe ki da aiki. To masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfila Hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.